أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوزا متاشي درسينا حمسن دعوكو أشكين كراتمنا عزية مقدمة العزية يو شابير قوتا محرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه حدود سلاتن دعوكو wadda tai daidai da 10 ga watan 12 na shekara ta 2011 ta miladiya muna cikin wancan makon sati biyu kenan da suka wuce mun fara fasali da yake bayani akan hukuncin sallar matafi salatus safar shi muka fara mun yi darasin farko kuma yanzu zamu shiga darasi na biyu mun tsaya a cikin mun tsaya zamu tashi inda yake cewa a shafi na 129 kenan wa yaqta'ul qasra niyyatu iqamati arba'ati ayyamin sihahin bi mawdi' nan zamu tashi malam Allah ya ji kansa yace wa yaqta'ul qasra niyyatul niyyatu iqamati arba'ati ayyamin sihahin bi mawdi' niyyar mutun niyyar tsayuwa niyyar zama a waje na kwana hudu cikakku ingantattu cikakkun kwana hudu a waje yana yanke niyyar tsayuwa niyyar zaman tana yanke hukuncin kasaru me ma'anar wannan jumlar ma'anar wannan jumlar idan mutum yana tafiya sai ya tsaya a waje ko kuma ya tike iya inda zai je amma kafin ya dawo yayi niyyar cewa zai yi kwana hudu cikakku to wannan yana yanke kasaru wannan yana yanke kasaru abin me ake nufi da kwana hudu cikakku ma'ana banda ranar shiga da ranar fita yanzu alal misali kamar a ce a mutum ya bar Kano yayi sallar asuba ranar asabar sai ya tafi Abuja ya kai Abuja kafin sallar azhar wajen karfe 11 ko 12 kafin lokacin azhar ya cika saboda haka yayi sallar azhar da la'asar da magriba da isha a can ya kwana kashe gari lahadi ya kwana litinin ya kwana talata ranar laraba bayan yayi sallar asuba a can Abuja sai ya juyo ya taho Kano to wannan ya samu kwanaki hudu cikakku ko bai samu kwanaki hudu cikakku ba to ku yi mun bayani ya aka yi suka zama cikakku asabar ta cika a wajensa to lahadi ta cika litinin talata laraba bata cika ba shine aka ce banda ranar ai shine ma'anar cikakku din in ka zanta san ma'anar cikakku kada ka kirga ranar shiga da ranar fita amma alal misali da zai tafi dare ya isa Abuja ranar asabar yayi sallar asuba anan kaga ya samu cikakkiyar rana daga hudowar rana har faduwar rana ya samu cikakkiyar rana asabar ya samu lahadi ya samu litinin ya samu talata to kwana hudu sun cika ranar idan da ranar talata ya bari bayan sallar isha ya samu kwanaki hudu cikakku to wannan zai cika sallah ba zai kasaru ba amma idan ba su zamanto cikakku ba ba zai yi kasaru ba wannan shine mazhabar Imam Malik kuma shine kaulin mafiya yawan malamai shine mazhabar Imam Shafi'i shine mashhurin mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal akan su mafiya yawan malamai suke akai wannan matsala ce ta sab da ke malamai sun yi sabani kuma dalilin sabanin su babu nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka dubi tafiyar man tafiye-tafiyen da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya ya zauna za mu ga nau'i uku ne tafiyar farko tafiyar fatuhu makka lokacin a shekara ta 9 bayan hijira shekara ta 8 bayan hijira afwan da aka je aka ci maka da yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka bayan an ci Makka da yaki kafin ya fita zuwa Hunain ya je ya kai hari can. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwana 19 a Makka. Kamar yadda Bukhari ya ruwaito daga hadisin Abdullahi dan Abbas, kun ga ta farko kenan. To yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin kwanaki 19 din nan da yake zauna a Makka? Riwaya ta nuna cewa kasaru ya rinka yi. Kasaru yayi kwana 19. Tafiya ta biyu zuwansa Tabuk. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Tabuka. Da yaje garin Tabuk, ya zauna a garin Tabuk kwana 20 yana jiran isowar rundunar sojojin kasar Rum. Ya kwana 20 yana jiran su, sannan ya juyo a cikin kwana 20 din nan kasaru ya rinka yi. Tafiya ta uku hajjin bankwana a shekara ta 10. Wannan yadda na kawo su bisa wannan tartibin ne domin Tabuka, yakin Tabuka bayan fatahu Makka ne. Hajjin bankwana ku shine na karshe a shekara ta 10 bayan hijira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa, kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Abbas, ya isa Makka ranar 4 ga watan Zulhijja. Amma kafin ya shiga Makka sai da ya yi sallah asuba a wuri da ake ce masa Zutuwa, sannan ya zo ya yi dawafi, ya yi sa'ayi, sannan ya koma masaukinsa a waje da ake ce masa Al-Abtah, nan inda kusa da inda makabartar Nana Khadija take, wajen inda ake ce ma a hanyar ma'abada. A nan ya zauna kungaran 4 ga wata kenan. A nan ya yi azahar da la'asar da magariba da lisha, ya kwana ran 5, ya kwana ran 6, ya kwana ran 7, ya kwana ran 8. Bayan yayi sallah asuba da walahatai ya tafi Mina. Saboda haka kwanaki 4 din nan da yayi nan ya samu kwanaki 4. Cikakku ne ko ba cikakku ba? Ku duba ku gani fa. Cikakku ne ko ba cikakku ba? Sallah asuba ba a Makka yayi ta ba, saboda haka bai samu ran 4 ga wata ba. Ya samu 5, ya samu 6, ya samu 7. 8 bai same ta ranar fitar sa ne, kamar yadda 4 ranar shigar sa ne. Saboda haka a cikin wannan hali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasaru yake. An fahimta? Sannan ranar 8 ga wata ya tafi Mina. To idan haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan salo na tafiya guda 3, akwai inda yake yayi kwana 4 amma ba cikakku ba yana kasaru, yayi kwana 19 yana kasaru, yayi kwana 20 yana kasaru, to me yasa jamhurin malamai, kamar yadda yake mazhabar Maliku, kamar yadda malamin nan ya faɗa, suka tafi akan cewa idan mutum yayi kwana 4 cikakku zai cika sallah? Yaya za mu yi da kwana 19 da yana cika sallah yana kasaru, da kwana 20 da yana kasaru? To su waɗannan malamai sai suka ce ai zamansa a Makka, lokacin fatahu Makka da ya kwana 19, yana shirye-shiryen fita ne zuwa yaƙi da Hunain da Hawazin. Ya fita yau, ya fita gobe, bai san ranar fitarsa ba. Don haka duk wanda yake a cikin irin wannan hali an yadda ya kasaru, baka san randa za ka tafi. Amma inda ka san ranar shigarka da ranar fitarka, in sun wuce kwana 4, to ba za ka yi kasaru ba, za ka cika. Suka ce Tabuka ma haka, yana jira yau rundunar Roma za su zo, gobe za su zo, jibi za su zo. Don haka duk wanda yake cikin irin wannan hali zai yi kasaru. Kun fahimta? Wannan shine hujjan jamhurin malamai. Sun ƙara da hujja ta biyu, suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga muhajirai da su zauna a Makka kwana 3. Duk wanda ya ƙara sama da kwana 3 to ya saba ma Allah, ya yi sabo. Domin kun san idan mutum ya hijira daga waje, to haramun ne ya koma ya zamanto mazaunin wannan wajen. Duk wanda suka hijira daga Makka, ba wani daga cikin sahabbai da ya hijira daga Makka bayan an ci Makka da yaƙi ya zo ya sai gida ya zawo ya zamanto ɗan Makka. Dan mutum ya haka kamar ya ɓata hijirarsa kenan, ya bar waje don Allah, sannan kuma yanzu ya dawo. Shi yasa hatta zama ma a garin Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su sama da kwana 3. To sai suka ce wannan ya nuna cewa kenan in ka zauna a waje sama da kwana 3 ka zamanto mazaunin waje. Wannan hujja ce mai ƙarfi ko ba ta da ƙarfi? hujja ta uku. Suka ce Sayyidina Umar ya kori Yahudawa daga kasar Hijaz domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi burin ya kore su saboda barnar su. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsarkake jaziratul Arab daga dukkan wani addini in ba addinin musulunci ba. Kada a bar wani addini ya zauna a cikin jaziratul Arab, ma'ana Makka da Madina da gundumomin da suke kewaye da su har Yemen. Kada a bar wani addini in ba addinin musulunci ba. Saboda haka da Sayyidina Umar, amma har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, Yahudawa suna Khaibar. Akwai Nasara na Banu Tagliba, ko da yake daga baya su Nasara sun musulunta. To lokacin Sayyidina Umar, Yahudan da suke Khaibar sai ya tattara su ya ce su tafi Adriat, can kasar Sham, su zauna a can. Da ya tashi kore su sai ya ce ya ba su kwana uku. Kwana uku kawai ya ba su su shirya ya nasu su bar gari. Ma'ana kwana uku, in suka wuce kwana uku sun zamanto mazauna kenan. Korar ta su ba ta yiwu ba. Wannan shine hujjan jumhur na malamai. To kamar inda na ce ba nassi bane daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa waɗansu malamai suka saba. Waɗansu malamai suka ce babu hujja akan waɗannan abubuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zauna a Makka lokacin fatuhu Makka yana shirin tafiya yaƙi da Hunain. Ya san cewa shirye-shiryen yaƙin da gama abubuwan da suka biyo baya na cin Makka da yaƙi. Kwana hudu yayi kaɗan waɗanda suka gudu a ga an kamo su da wani rigingimu da suka zo na bayan yaƙi a sulhunta da shirye-shiryen fita yaƙi. Ana neman waɗanda za su dan a lokacin ne aka nemi su Safwan ibn Umayya su kawo sulke wanda za a karɓa aro domin a tafi yaƙi. Duk neman yin wannan shirye-shiryen ya san kwana hudu ba zai isa ba. Saboda haka ya yi kwana 19. Haka zalika zaman da ya yi a Tabuk ya san cewa kafin rundunonin Rum su zo wajensa sai sun yi sama da kwana 20 saboda nisan tafiyar. Sai sun yi sama da kwana hudu. Saboda haka ya san zai wuce kwana hudu amma gashi ya yi ƙasar. Kuma suka ƙarfafa wannan magana da ra'ayoyin sahabbai. Suka ce sahabbai biyu na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce kwana 15 ne ake yin kasaru. Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar. Dan haka Ibnu Umar lokacin da kankara ta tare shi a Azerbaijan yayi wata 6 yana kasaru. Kace kuma ya san cewa kankara ba za ta wuce ba za ta zagonye hanya ta bude cikin kwana 4 ba. Ya san zai zauna sama da kwana 4. Ya san ranar zaman sa, ranar farkon zaman sa, ya san ranar karshen zaman sa. Tunda ya san cikin kwana 4 kankara wato an san irin wannan kankara wanda ake ci da turanci ake ce mata glacier. Ta zo ta tare hanya ne tsakanin duwatsu guda biyu. Saboda haka ya wannan bayan da za a cikin kwana 4 a ce ta zagonye hanya ta bude. Sai da ya zauna wata 6 yana kasar. To sai suka ce wannan ya nuna cewar kayyadewa da kwana 4 ba hujja bane. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaru a cikin kwana 4 da ya san ranar shigarsa da ranar fitarsa bai nuna cewa inda zaman da zai yi a Makka yafi kwana 4 ba zai yi kasaru ba. Ya nuna yayi amma bai nuna in ya wuce haka ba zai yi ba. Ko ba haka ba? To dan haka ne waɗansu malamai suka saba. Daga cikin wanda suka saba akwai Abu Hanifa. Yace kasaru idan mutum zai zauna a waje kwana 15 kamar yadda waɗannan sahabbai suka ce Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas zai yi mutum zai yi kasaru sai ya wuce sai ya cika kwana 15 ne sai ya cika. Sayyidina Ali aka ruwaito ya ce kwana 10. Hassan al-Basri ya ce in dai mutum ya zauna bai riga ya yi niyyar ya yi zaman dindindin a waje ba zai ta kasaru ne. To wannan saɓani saboda rashin nassi shi ya sa ya zamanto matsalar take wato a bar rikici na fatawa. Tare da cewa mafiya yawan malamai suna kan abinda mafiya a kan kwana hudu din nan kamar yadda yake mazhabar Maliku da Shafi'i da Imamu Ahmad. Amma tunda babu nassi wanda bai kayyade kansa da wannan ba kada kai masa inkari. To akwai wanda suka yalwata suka ce idan dai mutum ya je waje in dai bai riga ya zamanto ya mai da wajen nan garinsa ba to ko zaman nawa zai yi kasaru zai yi. Wannan sun tsananta sun zurfafa. Yanzu kamar ɗalibai da suke tafiya karatu Madina ko Sudan ko Misra sai su yi ta kasaru tunda ba zamanto ƴan can ba. Akwai malamai da suke malamai na wannan zamani Allah ya ji kansu Sheikh Muhammad Ibn al-Uthaymeen fa tawassa kenan. kuma yace ya dangana irin wannan fahimta ga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Fari Sheikh al-Islam shi ma ba shi da baya tafiya akan ra'ayin kayyadewa da kwana hudu. To amma wannan an zurfafa da yawa. A ce mutum in yayi kwana mutum ya koma waje mutum kaga yaje zai yi shekara hudu yana karatu a ce wai duk a cikin shekara hudun nan banda lokacin da yazo hutu kasaru zai yi tai. Kai kanka zaka san cewa hanya fa abin haka ne. Dan haka abin nan duk irin abubuwa da shari'a da bata zo masa da hali ba kamar yadda aka ce ana koma zuwa ga hukuncin al'ada ne. To amma da yake a wannan za ta zo mutum yin jam'i a yin jam'i tsakanin salloli ko ko ya je ya bi an gari jam'i a wannan wata matsala ce bari mu gama da wannan sai mu zo kanta. To wannan dai kayyadewa da kwanaki kun ji wannan shine bayanin a maganganun malamai mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa kwana hudu ne cikakku dan haka idan kai haka ka bi salamun salama tunda abin nan a abin da ya mafiya yawan malamai suke akai kenan kuma na gaggaya kuma mun ambaci hujjojinsu in baka kayyade in baka yi takayyudi da wannan ba kace zaka bi kai hukuncin al'ada ne tunda dai kai ba mazauni bane ka je waje zaka dawo alal misali mutumin da yake zuwa China ya je kasuwanci kafin ya je ya harhada kayansa ya shirin tahowa ya san cewa kwana hudu sun masa kadan watakila ya sati biyu tunda yana ma da booking ya san ran zuwan sa ya san ranar dawowarsa sati biyu amma kai ka san cewa a cikin wannan sati biyun halinsa halin matafiyi ne a hotel yake zama ba za ka ga yana cewa bari ya je ya soma neman aure ba tunda zai yi sati biyu a wajen ya zamanto zai ko da yake zai iya aure ya ce nan ya zamanto gidansa na biyu amma bisa al'ada ba za ka ga mutum yana yin irin waɗannan shirye-shiryen ba ko ya je wani aiki ne ko ya je wani taro ko da zai wuce kwana hudu din kuwa a cikin irin wannan takayyudi da cewa kwana hudu din nan mutum zai yi bayan akwai ma'anar tafiya tare da shi a gaskiya zai zamanto akwai tsanantawa ga kai kuma Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ya bamu wannan ruksa ne domin ya sauƙaƙe mana a ibada hakika kuma mutumin da yake matafi yana buƙatar sauki daga mashakka yana buƙatar sauki komai saukin tafiyar kuwa in dai aka ce mutum baya gida to sai kaga ya rasa wannan ya rasa wancan damuwa kadai ta zuci ta kan cewa yana dauki juyayin baya gida shi kansa ya ishe shi to dan haka wannan ya dace da hikimar shari'a da aka sanya masa ruksa to kace zaka kayyade masa wannan ruksa din da abin da yake ba zai fitar da shi daga cikin wannan hali ba akwai nazari a ciki amma ilimi yana wajen Allah mafiya yawan malamai musamman koda a wannan zamanin fatawarsu dai da kwana hudu ne dan kusan fatawoyin abin nan hay'ar manyan malamai na Saudiya akan wannan matsala duk sun tsaya akan kwana hudu din nan kamar yadda yake shine mazhabar jumhur wanda yake shine aslam shine yafi komai wato kubuta da tsira to idan mutum yana zaune a waje ya ya kamata ya yi idan akwai masallatai a wajen ya zauna a daki ya rinka sallah shi kadai ko ya rinka taka yana zuwa masallaci yana yin sallar jami'i to abin da yawanci malamai suke fatawa da shi shine ya halatta ya sallar sa shi kadai amma ya taka ya tafi masallaci ya yi sallah tare da jama'a wannan shine yafi saboda ladan da ke ciki na tafiya da jiran sallah da yin sallah bayan liman din da kasancewar za a rubuta shi a cikin masu sallah matsawar da ya zamanto sallar ce ta fito da shi da duk sauran hadisai da suka zo na mutlaqin falalar jama'a wanda yake a sawa'un da matafiyi da wanda ba matafiyi ba idan yayi waɗannan ayyukan zai samu wannan ladan saboda haka idan mutum yana zaune a waje ya rinka taka yana yin sallar jami'i din shine yafi kaga shikenan ma yayi maganin abin nan fita daga cikin wannan sabanin to amma akwai wani hali idan ku matafiya ne za ku yi haduwa ku yi jami'i ya ku hadu ku yi jami'i ku yi kasaru ku samu sunnar kasaru shine yafi ko ku taka ku je masallaci to ai sunnar kasaru saboda sunna ce sunnar kasaru tafi wato wannan zuwa hakika idan muka tsaya muka duba in aka tafi masallaci bayan san bayan sunnar yin jami'i akwai sunnar tafiyar ladan tafiyar da sauraron sallar da amsa kiran sallah da ayyuka waɗanda suke ba sa cikin ahadu ayi kasaru duk da yake an samu jami'i an samu jami'i an samu kasaru kaga an samu sunna biyu to amma nan kuma an samu kasaru an samu jami'i sannan kuma an samu sauran ayyuka da suka biyo na yin jami'i na yin sallah a masallaci waɗanda suke suna tazo da su don haka a tattaka din a tafi kamar yadda su ma malamai suka yi fatawa akai shine yafi sawa'un ga mutanen da suke a hada suke za su iya yin jami'i ko mutum wanda yake shishi kadai ne zai iya yin sallar shishi kadai ta kasaru tare da cewa idan suka hadu suke jami'in wannan ya halatta ko kuma shi mutumin shishi kadai ya zauna ya jami'i ya sallar shishi kadai bai je masallacin ba ya halatta amma al'aula a taka a tafi masallaci saboda wato raya alamar addini saboda yadda sallar jami'i take ta raya alamar addini a gaskiya ban san ingancin wannan riwayar ba abinda dai aka ruwaito daga sayyidina Usman akan wannan shine shi ma kuma athar ne mursal daga ibn Shihab cewa ya dauki iyali yayi aure a Makka ya samu mata a Makka dan haka ya zamanto ya dauki kansa hukuncin mazauni ya dauki kansa hukuncin mazauni a Makka dan haka yake cika sallah amma ba wai bai sai da gidan wannan riwaya ta bai sai da gidansa ba ban san ingancin ta ba sai dai zan duba maka insha Allah alaikum assalam wanda yake zaune a gari wanda yake ba nasu ba kamar alal misali mutum ne yana mazaunin Abuja amma asali shi mutumin Kano ne sannan sai ya taho Kano to yanzu wannan idan ya zo Kano ya zo gida ne ko kuwa ya zo halin tafiya to idan ba shi da mata a Kano ba in ba shi da mata a asalin garin nasu ba shi da mata sai gida kawai ba shi da mata da akwai yara a gida amma ba shi da mata akwai masu yi masa hidima a gidan ko kuwa sai in ya zo ne za a shashare gidan ya samu wajen zama in ya zo lokacin za a nemo su zo su yi masa hidimar ba gida ne wanda yake koyaushe suna nan ba a gaskiya a cikin irin wannan halin Imam Malik yana cewa mutumin da yake da gida inda yake da mata da masu yi masa hidima nan wajen ya zamanto gidansa saboda ka ya kayyade to nan wajen bashi da mata ko bashi da masu yi masa hidima sai in ya zo ne za a nemo masu yi masa hidima za ka akwai takura a gare shi kafin a nemo masu yi masa hidima watakila ma aka zo babu wanda mukullin gidan yake wajensa sai an je an nemo shi ya zauna a mota yana jira yana kawar da kuda to a cikin irin wannan hali kasaru zai yi a fahimta ta kasaru zai yi wallahu ta'ala alam duk da yake naga akwai fatawar waɗansu malamai akan wani yaro ne yana aiki a ƙasar Belgium amma shi ɗan Morocco ne saboda haka zai je in ya je can Belgium yakan yi shekara ɗaya sannan sai ya taho gida Morocco hutu da shi da matarsa da 'ya'yansa gabaki ɗaya yake tambaya to yaya zai in ya je Belgium kasaru zai ko cika sallah zai kuma in ya zo in ya dawo Morocco kasaru zai ko cika sallah zai suka ce masa a Belgium cika sallah zai in ya zo Morocco ma cika sallah zai tunda zuwansa Morocco ya dawo kasar su ne bai koma Belgium da niyyar cewa shi dan can bane saboda haka idan kamar mutum ne kana kenan kai kana Kano ka je Abuja idan kuka dawo tare da iyali gabaki daya kasaru za ku cika sallah za ku cika in ka taho tare da iyali cika sallah za ku in ka taho kai kadai ma tunda dai kana da gida a bisa wannan kaulin fa mafhumin wannan kaulin shi ma cika sallah za ka yi wanda yake wannan shine aslam amma a zahirin abinda Imam Malik ya faɗa a cikin mudawwana sai idan mutum yana da gida a gidan yana da mace da masu yi masa hidima za a kayyade kai da irin wannan sifa din saboda haka in kawai gida ne wanda sai mutun yazo sannan za a nemi masu yi masa hidima a nan wajen ba zai dauki kansa hukuncin mazauni ba zai dauki kansa hukuncin matafiyi ne eh alaikum assalam shima ya sallama eh wannan yanzu matsalar da zamu zo kenan yaya matafiyi zai yi koyi da mazauni ko mazauni zai yi koyi da matafiyi tace matsalar da za ta biyo nan gaba yanzu fa'ida wannan wata fa'ida ce take da alaka da wannan babi iqtida'ul musafiri bil muqim wa bil aksi sahih koyin matafiyi a sallah matafiyi ya bi mazaunin gida sallah da kuma kishiyar wannan wato shine mazaunin gida ya bi matafiyi sallah sahih ingantacce ne ma'ana baya bata sallah amma wannan bai gaya maka kan cewa ko makruhi bane ko ba makruhi ba ko sunna ne ko ba sunna ba matafiyi yayi koyi da mazauni shine matafiyi ya shigo masallaci hukuncin sa yayi sallar tafiya yaga kuma ana sallar zaman gida ya za a yi sallar azhar da aka kira sallar dan haka ya san raka'a hudu za a yi sai ya koyi da su to wannan sallar sa ta yi amma a yayi tayi da karhanci ko ba karhanci daga cikin malamai waɗanda suka rinjayar da cewa sunnar kasaru da mai yin kasaru ta fi ƙarfi bisa sunnar jam'i da mai yin jam'i sai suka ce to yayi makruhi kenan tunda ya bar su abin da yake shine ya fi ƙarfi shine sunnar yayi sallar kasaru domin a wajensu sunnar mutum yayi kasaru ta fi ƙarfin sunnar mutum yayi sallar jam'i wannan shine ra'ayin Ibn Rushd daga cikin malaman mazhabar Maliki waɗanda kuma suka ce sunnar yin jam'i ta fi ƙarfi bisa sunnar yin ƙasaru sai suka ce babu karhanci bal mustahabbi ne ma yi wannan shi ne ƙaulin malam lahmi daga cikin malaman mazhabar imam malik kuma shi ne abinda da yawa daga cikin malamai suke fatawa musamman dai malamar su shek bin baz allah ya ji kansu fatawarsu kenan saboda abubuwan da suka zo na falalar yin jam'i an fahimta to aka sifa mazauni ya yi koyi da mai kasaru mai kasaru ya zamanto liman mazauni ya zamanto a mazauni ya zamanto mamu ita wannan babu karhanci a cikinta domin kowa yayi sunnarsa matafiyi yayi sunnar tafiya mazauni yayi sallar zaman gida kuma an samu sallar yin jam'i ko ba haka ba saboda haka babu iskali a cikin wannan dan haka babu karhanci ga ɗaya daga cikinsu sai dai waɗansu malamai sun ce idan ba da wani dalili ba da yake ɓanci liman da zai zamanto matafiyi suna cewa makruhi ne a ƙaddamar da matafiyi ya mazaunan gida sallah tunda shi sunnarsa shine ya kasaru duk da zai yi kasaru ɗin amma wannan zai iya kawo wani rikici da rudani kamar a masallaci da yake babban masallaci da mutane za su zo daga ko'ina yanzu alal misali kamar a abin nan kamar a masallacin harami na maka sai kawai a ji liman ya yi sallah azhar raka'a biyu ya yi sallama ya ce mutane ku tashi ku cika kaga ya zamanto abin labari har CNN ma sai sun faɗa to amma wannan illar da malaman nan suka faɗa za ta kau idan aka yi abin da aka ce a yi yayin da irin wannan sallar ta faru domin sayyidina Umar idan ya zo makka shi yake yi wa mutane sallah idan ya yi sallar raka'a biyu sai ya yi sallama sai ya ce atimmu ya ahla makkata salatakum fa inna qaumun safrun, ya mutanen makka ku cika sallar ku domin mu mutane ne matafiya. Kage ce qaumun safrun, bai ce musafiruna ba ko safruna. Me yasa yace qaumun safrun? Eh, me yasa yace safar bai yi jam'in kalmar safar din ba? Na'am, ahsan, ya yi amfani da masdar. Al-masdar ba a jam'insa, kamar qaumun zaurun, mutane ai za'irun, qaumun naumun ai niyamun. Yace fa inna qaumun safar, mu mutane ne matafiya. To kaga idan liman ya faɗi haka, hatta waɗanda suka zo sallah daga baya ma suka zamanto masbuqin, za su fahimci kan cewa ah, to ashe sallar ga yadda take, saboda haka za su san yadda za su gyara. Ba kawai yayi sallama yayi shiru ba, ai tunda wanda aka fara da sallah sun san abin da ake yi shikenan. A sunna idan matafiyi yayi sallah da mazauna, in yayi sallama ya ce atimmu salatakum fa inna qaumun safrun, ko ba a ce sai ka faɗa da larabci ba, in ba ka jin larabci fa ba addu'a ba ce, ballantana a je sai an yi da larabci, sai ka faɗa da Hausa a ce ya jama'a ku cika sallar ku domin mu matafiya ne. In wajen suna jin in da turanci suke magana, ce to jama'a ka gaya musu da yaren turanci, kada ka ce sai ka faɗa da larabci, ka ce ai haka sai na Umar yayi, maksudin sa yana magana da larabawa ne. Na'am, alaikum assalam. A bayan ya idar, bayan ya idar haka sai na Umar aka ruwaito yake da isnadi sahihi, yana nan cikin muwatta. Maliku ya ruwaito shi da asani daban-daban, yana daga cikin riwaya da take mashhura daga imam, daga sayyidina Umar. Aslan maulansa ya ruwaito, Abdullahi ɗansa ya ruwaito, abin nan Ubayd ibn Umar, ga sunan dai da yawa suka ruwaito. Abu ne wanda yake mashhuri na fi'ilin sayyidina Umar, abinda bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin akwai riwaya ta hadisin Imran ibn al-Husayn cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi haka a Makka, ai yace wa mutane ku cika sallar ku domin matafiya ne, amma hadisin bai inganta ba. Duk da Ibn Khuzaimah ya ruwaito shi a cikin sahihinsa, Ibn Khuzaimah ya ruwaito shi amma hadisin bai inganta ba, domin wanda riwaya ce da take kewaye akan wani rawi wanda yake ba amintacce bane wajen malaman hadisi, amma ya inganta daga sayyidina Umar. To kun gani, wannan shine ya nuna cewa surar farko shine za a iya samun karhanci, amma sura ta biyu ba za a samu karhanci ba. To sai dai sun ce to ai sayyidina Umar sultan ne, don haka sarki idan ya je ko ina ya je zai iya yin sallar kasaru, zai iya yi jagoranci, ba zai yi ya zamanto ya bi sallah, ya bi mutane sallah ba. To tunda sayyidina Umar shine amirul mu'minin, saboda haka shi zai ci gaba, shi zai wuce gaba ya yi sallah. Don haka wanda yake shine shugaba ko kuma wani wanda yake babban malami, ana ji da iliminsa, don shi matafi ne, sai a kaddamar da shi ya kasaru mutane su cika. Amma in ba haka ba, al'aula kada a kaddamar da shi, kamar yadda waɗannan malamai suka ce. Waɗansu kuma suka ce a'a, yanda duk ta sauƙaƙa, duk wannan ya halatta ko ta yaya aka yi yayi, kuma kasancewar matafi ya wuce gaba ya sallah mutane su cika, an taimaka masa wajen yin sunnarsa, tare da cewa su kuma sauran jama'a ba su fita daga cikin yin sunnarsu ba. To idan mazaunan gida suka yi sallah a gaban matafiyi, kun ga babu iskali, a bayan matafiyi babu iskali, ko zai raka'a biyu su cika, sawa'un mutum ya samu raka'a biyu din gabaki daya, saboda haka ya cika biyu, ko kuma raka'a daya ya samu sai ya cika uku, kuma bai samu raka'a ba sai ya sallar sai ya raka'a su hudu, ko ya dai yayi zai iya cikawa, masbuqi ne, zai iya zamantowa masbuqi da kuma mai bina'i. A cikin abin da ya rama wanda bai samu bai zamanto masbuqi, a cikin abin da wanda yake zama cikawa zai iya zamanto mai bina'i, mai gini. To inda ake samun iskalin idan aka sun surar yazo, ya zamanto mazaunin gida shine liman, matafiyi shine mamu. Idan yayi sallarsa, idan matafiyi ya bi mazauni ya yi sallar saraka a hudu, yanda mazauni yake yi shi ma haka yake yi, akwai iskali a nan? Ya bi liman kamar yadda aka ce ya bi liman. To idan ya ce fa ainihin sunna ta raka a biyu zan yi, ta yaya za a yi na bishe raka a hudu? Saboda haka sai ya ce idan ya raka a biyu sai ya tunanin yaya zai yi. to anan wajen shine waɗansu malamai wanda yake kauli ne a matabar Imam Shafi'i suka ce yana da zabi yayi ɗayan abubuwa guda biyu ko ma uku. Abu na farko shine idan ya raka'a biyu in limai tashi zai kawo raka'a ta uku sai ya zauna ya ci addu'a ya jira shi har sai ya gama raka'a ta uku da ta hudu ya dawo yayi tahiyarsa in ya sallama sai ya sallama tare kaga yayi raka'a biyu kenan. Waɗansu kuma suka ce yayi sallama idan yayi sallama idan ya tashi zai tafi raka'a ta uku ya sallama ya riga ya gama sallar sa to ya za a yi sallama ya fita daga cikin sallah bayan yana koyi da liman wanda koyi sallama kafin liman sallar sa ta baci aiko suka ce a'a akwai asali sallar tsoro in ana sallar tsoro ba mutum yana ba ma mu yana fita ya kyale liman ba ya ci gaba da sallar sa saboda haka tunda hali ne na hali ne na sallah ta daban ba hali ne na sallar da aka saba yau da kullum ba shi ma wannan zai dauki wannan hukunci sai ya sallama ya tafi sa sai ya sallama ya tafi sa biyu kenan ko waje ce surar ta uku akwai sura ta uku da suka ambata Imam Nawawi ya kawo su ta kwanta mu Imam Nawawi ya kawo suwar din a cikin littafin sa Al-Majmu' Sharhin Muhaddab domin wannan far'i ne na matabar Shafi'iyya amma dukkan wayannan aqwal din ba karbabu bane a wajen matabar Malik amma matabar Malik za ka yi sallah ne yadda liman yake kuma hujjar su shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi liman an sanya shi dan ai koyi da shi fala takhtalifu alaihi kada ku saba masa wanda ya zauna ya kyale liman ya ci gaba da sallar sa ya saba ma liman ko bai saba ma liman ba wanda ya sallama ya kyale liman ya saba ma liman ko bai saba masa ba yana da hujja akan sallar tsoro yana da hujja akan cewa a sallar tsoro an halatta ai haka a sallar tsoro da aka ce liman ya saba ma mu ya saba ma liman an ce ya saba masa ne da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyo yadda ake saboda an fita daga asal da dalili to dukkan akwai ka'ida take cewa ma kharaja anil asl fa ghayruhu alayhi la yanqas dukkan abinda aka fitar da shi daga ka'idar sa to ba za ka yi kiyasin wani abu akan sa ba dan in kai kiyasin wani akan sa sai ka sake kiyasin wani akan sa sai ka rusa ka'idar kwata kwata sai a wayi gari ka'idar cewa kada a saba ma liman ba a aiki da ita domin an yi ta nuna surori daban-daban ga ce a tunda an saba mata a wannan surar a wata surar ma za a saba mata domin wancan surar ta yi kama da wannan surar musamman a asalin matabar Malik bari in karasa a asalin matabar Malik da Imam Ahmad ba a kiyasi akan rufsa saboda haka ita sallar tsoro ta zo ne daban a hay'ata ta daban ba za a yi kiyasin wata sallah akan ta ba musamman idan ya zamanto halinsu daban ne za ka yi kiyasin sallar tsoro da sallar matafiya a bayan mazaunin gida za ka yi kiyasin su a halin akwai asati da za ka yi kiyasin su wannan fa sallah ce fa ta tsoro da ta sa hatta yadda ake yin sallar ma aka canza hay'ata saboda me saboda halin tsoro sai kana zaune zaman aminci kake ba zaman tsoro ba saboda haka dan me zaka babu asasin na kiyasin halin sallar tsoro da irin wannan hali na wannan sallah din dan haka kaulin mazhabar Imam Malik shine al-aqwa a nan wajen kuma shine ma mazhabar waninsa daga cikin malamai domin ko su kansu a mazhabar Shafi'iyya ba shine mazhaba ba sun kawo su ne aqwal kauli ne wato na waɗansu malamai ne a mazhabar da suka tafi akai amma ba shine mazhabar Shafi'i ba akan wannan mas'alar dan haka kada mutum ya riko da wannan kaulin kauli ne wanda yake sha ratsatsi na'am alaikum salam ban gane sai dan jinki oho yayi dabara sai da zai dabara ba haka zai ba haka zai yi ba ana dabara amma ba haka zai yi ba idan ya shiga a raka'a ta biyu inda ya samu raka'a daya ya samu hukuncin liman sai ya cika sallah man adraka ma al-imami raka'a faqad adraka as-salah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya samu raka'a tare da liman ya samu sallah faqad adraka as-sala. Dan haka tunda ya samu raka'a ɗaya tare da liman, ya shiga kurkukun liman, sai ya cika sallan. Saboda haka idan da hilal yake so yayi dabarar da zai yi, sai ya bari sai in ya dago daga ruku'u a raka'a karshe. Kaga ya gama sallar sa kenan, baki da sauran raka'a ko? Ya cika raku'o'in sa hudu sai ya shiga. Bai samu raka'a tare da liman ba. To idan liman ya sallama sai tashi ya raka'a biyu. Ya samu jami'i kuma ya samu sunnar sa ta kasaru. Kada ku ce na ce uku ai wannan dabara. Alaikum salam. Wato ana yin innamal a'malu binniyat. Duk abin da kai Allah ya sani. Idan wayo kai, wayo wato kamar yadda ake cewa hila, idan kai domin ka kawo daga saban Allah, kai abin da yake daidai, to wannan madalla da ita. Amma idan kai domin ka nuna a zahiri ka kawo daga, ka nuna a zahiri baka saba ma Allah ba, amma saban Allah kai ne yi ta hanyar wata hanya daban, to wannan ita ce ta zama to bani Isra'ila, kamar yadda suke na wajen su. Sun san kissarsu. Na'am. Zaki sallar la'asar a wannan shirme suka yi. Na farko dai sun saba maliman sun fita daga cikin sallah, sannan raka'a biyu da suka shiga ta ƙarshe tasa da yayi, tunda sun samu hukuncin raka'a ɗaya, wajibin su shine su cika sallah. Tunda wanda duk ya samu raka'a ɗaya tare da liman, to ya samu sallah, dan haka ya samu hukuncin ta, sai ya cika ta. Saboda haka yadda suka yi ba ta yi ba, azahar ɗin ba ta yi ba, la'asar ɗin ba ta yi ba. Sai dai a bisa ƙaulin Shafi'iyya za su ce azahar ɗin ta yi. Amma ko a ƙaulin Shafi'iyya la'asar ɗin ma ba ta yi ba. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Dangane da? Wanda ya zo sabo masubuki. To waye ce masa shi wanda aka jawo masubukin ya je? Ya tura ɗayan mana. Ko ku dan liman ya kama shi idan bai je ba shi kira sa'a. Ya san masubuki ne shi. Ya san masubuki ne sannan ya tashi ya je. Bayan ga wanda aka fara sallah da shi, sai ya tura wanda aka fara sallah da shi. Sai tura wanda aka fara sallah da shi. To amma muqaddara bai yi haka ba, bai san ana haka ba, sai ya tafi ya je, ya wuce. Saboda haka shi raka'a hudu zai yi, shi kuma wancan zai zama to ya raka'a shida kenan, ba zai bi shi ba. In aka cika raka'a hudu sai ya zauna ya jira shi, sai in ya gama sai su sallama tare. Domin amma dai sun sa abin nan sun ba su yi aiki da ilimi ba. Da sun yi aiki da ilimi, shi da aka janyo shi tunda ya san masbuki ne, sai ya dage ya tura ɗayan. Shi kenan. Na'am. To ai wai shi ganin cewa liman ya janyo shi kamar wani wahayi ne, wato kamar wani nasi ne, tunda liman ne ya ja shi bai kamata ya saba ba, ya mai da shi liman. Ba naɗin sarki ba ne ya yi. Alaikum salam. Kana da mata a Bauchi? Kana da mata a Bauchi amma tana gidan iyayenta. kai kuma kawai kai kuma an gaje a hotel zaka sauka baka da gida eh kuna da gida a Bauchi din kuna da gida kana da gida kai a in ka je Bauchi kana gidan iyayenka ita na tana gidan iyayenta baka da gida baka da gida amma da kana da gida ko da ta je wajen iyayenta ne idan ka je Bauchi shikenan kun je gida sai ku cika sallah yace lakinnahu yukrah amma makruhi ne ma'ana makruhi ne wato matafiyi yayi sallah bayan mazauni ko mazauni yayi sallah bayan matafiyi dangame da matafiyi yayi sallah bayan mazauni fuskar karhancin mun ambata ko ba haka ba shine kan cewar saboda ganin kan cewa shi matafiyi za a hana masa samun yin sunnarsa a bisa kaulin Ibn Rushd amma a bisa kaulin Lahmi babu karhanci ɗaya sura kuwa matafiyi ya zamanto shine yake ko a shine liman mazauni shine mamu mun ce duk da yake an ce wannan makruhi ne mun ce babu karhanci idan har ya zamanto akwai bayani wata ta'akkadul karaha karhancin yana karfi fi iqtida'il musafiri bil muqim a yayin da matafiyi ya zamanto shine yake koyi da mazauni fa in iqtada bihi idan matafiyi ya koyi da mazaunin gida lazima huttiba'uhu bi ko binsa ya lazimce shi wato sai ya bi shi kan ya cika sallah kenan wala i'adata alaihi ba zai rama sallar ba zai ce to bari ya bi shi ba sannan in yi sallama daga baya ya rama sallarsa wa in iqtada al muqim bihi idan mazaunin gida yayi koyi da matafiyi fa kullun ala sunnatihi to kowane daga cikin su yana kan sunnarsa fa yusalli al musafir fardahu matafiyi ya salla ta farillarsa shine raka'a biyu fa idza sallama min raka'atayn idan yayi sallama daga raka'a biyun sa atal muqim bima baqiya min salati mazauni sai ya cika abin da ya saura na sallarsa wannan wabihi shi ne duk bayanin da muka yi faslun kai hanya kuwa bari mu tsaya a nan wajen saboda ya kamata ina so da a ce mun gama dukkan abin da ya danganci hukuncin sallar tafiya kare to amma wannan abin da ya danganci jam'i ne za mu bari sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah na'am eh idan mutum ya yi sallar azhar shi kadai sai ga za'i jami'i to sai yayi sallar sai yayi jami'i wannan sallar azhar din da tayi sai ta zamanto masa nafila ko kuma ita jami'in da yayi zamanto daya daga cikin ta zamanto nafila wallahi a'lam wacce ce nafila alaikum assalam a tahiyatul masjid ai haƙi ne akan kowa in ya shigo masallaci sai ya tahiyatul masjid sai ya raka'a biyu sunna ce ga matafiyi da mazauni mace da namiji babba da yaro inda suka shiga masallaci bara a kira in ana mai kira sallah yawa bara a kira sallah in yaso sai a amsa tambayoyi insha Allah wannan isa bismillah
Allah.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برزن سوما أنسى تنبيهين دا أكربوتو تنبيه تفرقو yace yana son karin bayani da kace idan mutum yayi zikiri a farkon lokaci da kuma ƙarshen lokaci safiya da yamma kamar yayi zikiri ne a cikin dukkan lokuta. Eh wannan ibara ce da Ibn Rajab ya ruwaito daga waɗansu daga cikin magabata bina'an akan sallar akan wanda yayi zikiri farkon rana da wanda yayi zikiri ƙarshen rana za a dauke shi kamar yayi ranar gabaki ɗaya na zikiri ne. Bina'an akan hadisai da suka zo da suke da nuna kusan irin wannan ma'ana daga ciki akwai hadisan ya ta'aqabuna fikum mala'ika, mala'iku suna bibiya suna karba ma juna wajen sauka cikin ku, za su zo da asuba waɗansu kuma za su zo daga la'asar, sai su ce mun zo sun same su suna sallah mun bar su suna sallah, saboda haka sai Allah ya musu hukuncin cewa kamar wato gabaki ɗaya lokacin a cikin sallah suke. Don haka wannan babu ya nuna da muhimmancin yin zikiri a waɗannan lokatai ne, kuma shine hikimar da yasa sunna ma ta sanya mana mu rinka mu fara ranar mu da zikiri mu ƙara ranar mu da zikiri. In kana tashi ka ambaci Allah, in ka zo bacci ka ambaci Allah, to idan ka zamanto a cikin wannan hali kake sai ya zamanto tsakanin nan ma tamkar duk a cikin zikiri din kake, wannan kuma falala ce da Allah ta'ala yake babu bayinsa wanda suka yi takayyudi da bin sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam, don ba wanda zai iya takayyudi da wannan sai mai bin sunna. Sannan wannan yace naji karatunka da azumi sai naji kana cewa wasu mutane suna fadar wasu falaloli na wasu surori wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba ya fada, to ina amfani da du'aul mustajaba sai na riski irin falalolin surorin nan, sannan kuma ga wannan zikirin na ranaku gashi kuma ban taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware ranakun bayana masu zikirinsu daban, to me za ka iya cewa dangane da sahihancin wannan littafi domin na ajiye shi sai na ji ingancinsa. Wannan littafi ne kamar yadda sauran littafai suke wanda yake hada abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba, musamman su waɗansu malamai ma haka suke wajen riwaya sai su tattaro maka komai sai su tattaro komai su faɗa su kyale ka da tantancewar. To yanzu kuma saboda karancin ilimi ba kowa ne zai iya tantancewa ba. Du'aul mustajab haka yake, akwai hadisai waɗanda suke sahihai akwai kuma hadisai wanda suke kawai ya kakkarumo su ne, kamar hadisin haddar alqur'ani na jikin du'aul mustajab. Kaga hadisi ne zahabi yace hadisi ne munkar, kuma shi kansa al-hakim da ya ruwaito hadisin yace hadisin isnadinsa bai inganta ba, amma madogara tajriba ne, an jarraba an ga yayi, wato an yi an ga yayi yana wato tana ci addu'ar amma ba wai inganci bane. To shine yake tato ai ba a kafa shari'a da tajriba, ana kafa shari'a ne da inganci. Dan haka ga hisnul muslim ya ishi mutum kusan dukkan hadisan da suke ake buƙatar su na azkar a cikin halaye daban-daban suna cikin hisnul muslim, amma za ka amfani da du'aul mustajab ka amfani da shi tare da wato tahqiqi yana daga cikin littafi da ya kamata ɗaliban ilimi in akwai wanda zai tsaya ya binciken yayi zan masa ishrafi yayi tahrijin hadisan, tunda littafi ne wanda yake har yanzu mutane suna yawan amfani da shi, ya kamata a yi masa hidima a tantance hadisan a faɗi hukuncin kowane hadisi, kuma abinda dama ɗaliban ilimi suke yi kenan, ɗaliban ilimin hadis ya kamata a ce sun yi kenan, a can kaɗai a rairaye shi ne a tahqiq ba. Sannan a ƙarshe ina son malam ya yi min bayani akan tsugunawa gurin gaishe da mutum, tsugunawa wajen gaishe da mutum, malamai sun yi bayani akan malaman musamman na nan ƙasar mu sun yi bayani akan rashin halaccin yin haka tun daga lokacin a cikin rubuce-rubucen Shehu Usmanu akwai inkarin yin wannan, duk da yake hadisin da ake dogara da shi wajen inkarin yin haka bai inganta ba, kuma gaskiya ne ban san rashin ingancin hadisin ba sai kwanan nan, hadisin Mu'adh cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi idan naga dan uwana zan rungume shi ne ko kuwa zan durƙusa masa ne ko kuwa zan kama hannunsa ne in gaisa da shi, yace ka kama hannunsa ka gaisa da shi, hadisi ne da'if wanda shine ake hujja da shi wajen nuna rashin a wajen nuna haramci din. Wadan suna cewa durƙuso a girmamawa ce wanda yake irin nau'in girmamawa na sallah, saboda haka bai halatta ba. To amma yin durƙuso baya daga cikin hayoyin sallah, ba ruku'u bane, ba sujada bane. To sai dai abin nan a baya daga cikin abinda yake a cikin sunnar musulmi. Ba kasar musulmi, kasa da musulunci ya je ya karfi da ake da irin wannan sunnar, sai kasar mu. Ni dai ban taba gani ba, daidai wargwado kasashen abin nan, yan kasashen daidai da na musulmi, irin kasashen kasashen Asiya, sawa'un India ne da Pakistan da Afghanistan da Malaysia da Indonesia da kasar Turkiya da su Masar da sauransu, kasashen Laraba kusan kashi kaf din su ba su da wannan al'ada. To kuma musamman ma dai inkarin su Shehu Usman sun yi fatawa akan wannan, saboda haka a barinta shine abin da yake al'aula. Na'am. Alaikum salam. Gaskiya wala abinda malamai suke kaidaiwa kamar yadda muka faɗa a cikin karatu shine arba'atu burud, kilomita 80 kamar tsakanin Jidda da Makka, shine wanda yake al'aula bisa hukuncin al'ada an sa wannan tafiya ce. Amma hakika ka san mutum zai je daga nan zuwa Gano a ce zai kasaru, a ce tafiya zai yi, ka san abin nan kamar a ce mutum zai je kurna Asabani sai zai yi kasaru. Yanzu in mutum zai je Gano sai ya yi guzuri, haka ba zancen guzuri, babu zancen tanadi. Amma a ce mutum zai tafi Zaria, ka san za a ce ya yi tafiya. Saboda haka gaskiya ana ƙayyadewa da mun yi dogon bayani a cikin darasin wancan, sai ka ƙoƙari ka samu kaset ɗin ka ji abubuwan da aka faɗa. Akwai ana duba hukuncin al'ada ne, to amma ba kowa ne zai iya amfani da wannan, yake da wannan tamyizin na sanin me hukuncin al'ada ɗin ba. So da yawa sai a bi son zuciya, wani lokaci bin son zuciyar ne shine yake sa irin wannan, za ka ga ana ta tantama tsakanin mutane. In sun yi irin wannan kai kada kai musu inkari, suna da madogara, domin akwai wanda yake in ya dan zaga dan bulaguro kadan ma sai ya ce shi ma kasaru zai. Akwai daga cikin malaman tabi'ai kuma fa, saboda haka kada kai musu inkari, sai dai ka ce musu dai a ji tsoron Allah a abin nan, mutum ya ji tsoron Allah ya yi, kada ya bi shubha. In mutum ya tsaya ya bi ya kauce ma shubha, ya kubutar da addinin sa, ya kubutar da mutuncinsa. Na'am. Alaikum salam. Wato ba za ka yi tafiya da niyya ba, sai ka fara tafiyar tukuna. Sai ka fara tafiyar. To yaushe ne za ka fara tafiyar? Waɗansu suka ce daga ka hau abin hawa, kana hawa abin hawanka, don haka hukuncin ƙasaru zai kama. Kuma an rito daga waɗansu sahabbai kamar su Anas ibn Malik, kamar su Sayyidina Ali. Waɗansu kuma suka ce a'a, sai ka bar inda kake, wanda yake shine muka karanta a cikin izziya, shine idan ka bar, idan mutumin gari ya bar gonakin gari, ko kuma mutumin da yake na bararo ya bar inda dukkan wato abin nan rigarsu suke, shine daga lokacin nan zai fara yin kasaru. Wato ba daga kayi niyyar ne za ka yi tafiya ba, shikenan ka zamanto mai yin kasaru. Yanzu akwai matsala da nake ta juyayinta, wanda kwanaki ake mun tambaya a kai, na amsa amma kuma yanzu na ta juyayinta. Bisa wannan, yanzu mutum ne zai yi tafiya, sai ya je zai tafiya ta jirgin sama, ko kuma zai tafiya a motar haya, sai ya je tasha, ko ya je tasha jirgin sama. Yanzu daga tasha jirgin sama zai iya fara kasaru? Daga tashar kafin a tashi zai iya fara kasaru? Ta farfa a wajen gari take. ya riga ya bar gida ya dauki kaya ya yi niyyar zai yi tafiya to idan yayi kasaru kuma aka ce jirgi bai zo ba an yi watsi da tafiyar kaga zai dawo gida kenan sai ya cika to wannan dai gaskiya akwai abinda nake cewa kenan dan wanda ma ya tambaye ni ce masa ne daga airport zai iya yin kasaru kuma mutane da dama sun shayi min waya ina ce musu eh za ku iya yin kasaru to amma ganin cewar a musamman ganin yanda waɗannan sahabbai da suke cewa mutum zai fara kasaru ne daga ya hau abin hawan sun shi to ai wannan bai hau abin hawa ba yana jira ne to ala ayi halin dai wannan wata kila Allah sa ba wasu wasi bane to na'am tambayar ita ce ta karshe na'am sallan nafila da taimama idan sharadin yin taimama din ya cika a gare shi zai iya yi ma'ana ba shi da ruwa ko kuma ba zai iya amfani da ruwan ba amma kawai idan yana jin kiyuyar ya alwala kuma yana ganin ai nafila ce nafila ba komai ce saboda haka kawai ya mata taimama yayi ba zai yi ba ba a halatta sallah sai da tsarki la yaqbalu salata bi ghairi tahur Allah baya karban sallah ba tare da tsarki ba to ko ba za ka yi tsari taimama ba za ta zama to maka tsarki ba sai in ta cika sharuddanta daga cikin sharuddanta shine babu ruwa ko babu ikon amfani da ruwa amma akwai ruwa kawai kana jin kiyuyar amfani da shi ne sai ka je kai taimama to nan taimama ba ta zama to tsarki ba to in ko babu tsarki ba a sallah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اجعل ما علمتنا حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل القرار والاستقرار في بلادنا اللهم اجعل القرار والاستقرار والاطمئنان في بلادنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا في أسمائنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في ديننا اللهم عافنا في أهالينا اللهم عافنا في دنيانا اللهم عافنا في آخرتنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين